أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم قوم قوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دل سلاتين دا أكو ودا تيدي دي دا تلاتين قوتن شدا شكرا تدبو بيو دا قوم شابيو تميلادية. Za mu tashi darasi na 68 a cikin karatunmu na Al-Izziya, wanda yake ƙarashe ne na fasalin na babin zakka da muke yi insha Allah. Faslun, malam yace wannan sabon fasali ne, ya juzu ikhraju dhahabi anil wariqi, ya halatta mutum ya fitar da zakka ya bayar da zinari a maimakon azurfa. Wato idan mutum dukiyarsa azurfa ce, dukiyarsa ta azurfa ce, ya halatta ya fitar da zakar zinari a maimakon azurfa, da sharadin cewa canjin na ranar da zai fitar din ne. Alal misali, mutum yana da dirhami 200 wanda ke misabin zakar wato azurfa, sai ya zamanto abin da yake kansa akan dirhami 200 shine ya fitar da dirhami 5. To dirhami 5 din nan sai ya duba canjin san aka mayar da shi a dinari na zinari nawa zai zamanto, sai ya fitar da gwargwadonsa. Wato kamar yanzu ne, mutum yana da dukiya ya ajiye kuɗi dala, kuɗinsa baya barin kuɗinsa a naira, a dala yake ajiye su. To in ya tashi fitar da zakka, zai iya fitar da zakkar a dala, kuma zai iya fitar da zakkar a naira a maimakon dala din. Kamar alal misali, mutum yana da dala 10,000, zakkarta ta kama dala 250 kenan, ko dala 250 shine zakkar dala 10,000. Dala 250, to sai ce dala 250 a canjin yau, a randa zakkar ta hawo kansa, randa zai fitar da ita, ba a canjin randa ya fitar da ya ware zakkar ba, a canjin randa zai fitar da ita din. A lokacin, a wannan halin da zai fitar da ita nawa ce dala, sai ya canza ta zuwa naira ya fitar da ita, saboda tashi da sauka. Wal wariqi anil dhahab, kuma ya halatta mutum ya fitar da zakkar azurfa a maimakon zinari, shi ma kamar haka. Alal misali, kudinka naira ne, ka tashi fitar da zakka, sai ka ce bari maimakon ka fitar da naira bari ka fitar da shi a dala, shi ma ya halatta kai wannan, ya halatta. Watajibu niyatu zakka, niyya tana wajaba wajen zakka, dole ne mutum yayi niyya yayin da zai fitar da ita, kan cewa wannan zakka ce ta wajiba. Wato ba za ka bada sadaka ba, sai ka ce to sadakan nan da na bayar tana cikin zakkata. Kamar alal misali, an zo ana tara taimako a masallaci, za a gina masallaci, sai ka ware 10,000 ka bayar, kana ware 10,000 kashe gari zakka ta wajaba, sai ka ce to ai shikenan, zakka da take kaina 10,000 ce, to 10,000 da na bayar jiya a maimakon zakka, bayan ka fitar da ita a kan cewar taimakon gina masallaci ne, sadaka ce. To domin da ka fitar da ita babu niyya, sauraka ba zai yiwu ba, dole sai da niyyar kan cewa zakka ce, sadaka ba za ta tsaya a maimakon ta ba. Ko kuma alal misali, wani ba shi da lafiya, mutum mahaifansa ba shi da lafiya, zai kai su abin nan Misra, sai ce to shi kenan, kai su Misra nan da ne a maimakon zakkata, bayan lokacin da ya kai su ne akan ihsani da ya ɗaya yake ma iyayensa, to ba zai mayar da wannan ihsanin ya zamanto zakka ba. Wajibi ne, sharaɗi ne, zakka ba ta inganta sai da niyya, saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ayyuka suna tabbata ne da niyya. Wa tafriquha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi, kuma wajibi ne a raba zakka a wurin da ta wajaba, a wurin da take wajaba. Saboda haka, yayin da mutum zai fitar da zakka, ana duba shi mai bayarwar da dukiyar, da shi mai bayarwar da dukiyar. Kamar alal misali, mutum harkar kasuwancinsa a Kano take, kuma shi ma yana Kano, sai ya zo zai fitar da zakka, to a nan Kano zai fitar da ita ya raba ta, saboda talakawan wajen su ne suka fi cancanta, su suke ganin hada-hadar kudinsa. Saboda haka, don ma ya kawar ma da kansa wato tuhumar cewa baya muwasati ga fuqara'u shi yasa ake so a fitar da ita inda mutum ta wajaba a kansa to amma alal misali mutum ne harkar kasuwancin sa a Kano take sai ya tafi Lagos kayan su za su zo yayin watan azumi ga baki ɗaya na Lagos kuma zakar sa cikin watan azumi take idan ya tashi fitar da zakar a Lagos zai raba ta koko a Kano duke ta harkar kasuwancin sa a Kano yake amma ya tafi Lagos yana Lagos wato wannan sabani ne na malamai domin abubuwan da suke dubawa shine wato dukiyar almalu wal malik da dukiyar da mai dukiyar su ake duba idan suka hadu babu iskali kaulan wahidan a inda suka hadu anan za a fitar da ita mai kudi da dukiyar tasa duk suna Kano sai fitar da zakka a Kano amma idan suka saba shine yake sabani idan dukiyar za a bi dukiyar ne ko za a bi mai fitarwa kamar yadda kuka ce yawancin malamai sun fi tafiya akan abu mai fitarwa dan shine haƙƙin wajibi ya wajaba akan sa saboda haka in yana Lagos amma harkar kasuwancin sa tana Kano sai ya fitar a Lagos a ai ba zan channel ita ai lokacin da ana magana ma lokacin da ne tunda lokacin da shine yanzu kaga kamar yanzu ai alal misali saboda saukin sadarwa mutum zai iya cewa a fitar da dukiyar a Kano duk da yana Lagos to amma ai su saboda suna eh to wannan watakila ya zamanto asar ya zamanto tasiri watakila ganin kan cewar in yana Lagos bayan kuma ga dukiyar sa tana can a fitar da ita a Kano din shine yafi saboda tunda duk da yana Lagos zuwan sa da yayi Lagos lokaci ne wanda yake muakkati saboda haka zai iya wakiltawa a fitar masa a Kano amma ana dubawa ne da kan cewar shin haƙin yana rataya da dukiyar ne koko da shi ne ita koko da duk abubuwan su biyu a ba lalle ba ba lalle ba a shahidai wato a abin nan abin dubawa wajen fitar da zakka galibi shi ne dukiyar domin Allah madaukakin sarki ya sanya zakka haƙƙin dukiya ne zakka haƙƙin dukiya ne kamar yadda abubakar sayyidina abubakar ya ce fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ce shi yasa kaga aka wajabta ta akan yara ƙanana da mahaukaci wanda yake da kuɗi mahaukaci an ban masa gado kaga ba za a ce sallah ba amma dole waliyansa su fitar masa da zakka a cikin kuɗin da aka bar masa gado saboda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar saboda ka tunda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar a inda dukiyar take nan ya fi cancanta a fitar da ita kuma na'am haka ne shine duk wannan shahid ne akan cewa tana da allaka tana rataya da ita dukiyar fiye da yanda take rataya da ita mai kudin na'am خذ من اموالهم صدقه كما النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ذا دوكه daga mawadata a mai da su zuwa ga mabukata wannan matsala ce wanda yake akwai sabani shin ya halatta ai nakalin zakka ko bai halatta ba shine nan ya kawo yace wala yajuzu naqluha anhu bai halatta wato a raba zakkar daga bigiran da tai wajaba ba daga bigiran da wato ta wajaba ba bi halatta ai nakalinta a dauke ta akai ta wani waje ba illa an yakuna mawdi'un akhar bihi fuqara'u ashadd i'dama sai dai idan za a dauke ta zuwa ga wani wurin ne wanda a wannan waje akwai fakirai da suka fi tsananin rashi bisa inda ta wajaba to nan wajen ya halatta wannan matsala ce wadda take malamai suka yi sabani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zakka Allah ya farlanta ta a karbe ta daga mawadata na musulmi a mai da ta zuwa ga fakiran su to wadansu malamai sai suka fahimci kan cewa ai mawadatan kowane yanki su ba ma fakiran wannan yankin nasu saboda haka mawadatan Kano su ba ma fakiran Kano mawadatan Zaria su ba ma fakiran Zaria kada ai nakalin ta Kano akai Zaria ko ta Zaria ai nakalin ta a kawo Kano shine mafhumin wannan hadisin wanda wannan shine mazhabar Imam Abu Hanifa da kuma kauli a wajen Imam Malik cewa ba a nakalin zakka wadansu malamai suka ce ana nakalin ta za a tunda abinda akai nufi tu khadhu min aghniyaihim aghniya'ul muslimin ana karba daga mawadatan musulmi a raba ta ga fakiran musulmi saboda haka duk inda musulmi yake za a iya bashi sawa'un inda yake inda aka fitar da zakka ne ko ba inda aka fitar da zakka ba suka ce dalili sayyidina Umar yakan ya karbi ya dauko ya karbo zakkar mutanen Misra yazo ya raba ta a Hijaz a shekarar da ya zaman to kan cewar ana cikin matsi da rashi to amma wannan suka ce wannan abinda sayyidina Umar yayi kowa ya yadda kan cewar idan ya zaman to cewa akwai bukata ta musamman ya halatta a yi nakalin zakka kamar yadda shi ma nan mallan ya fada idan ya zaman to a wurin da za a yi nakalin ta da za a kai ta mutane sun fi tsananin bukata bisa inda aka fi inda ta wajaba to ya halatta a yi amma in dai ba haka ba al'aul wato fitar da ita a inda ta wajaba shine wajibi idan mutum ya yi nakalin ta a wannan kaulin sai ya sake saboda haka kamar mutum yana Kano a nan zakkarsa ta wajaba zai raba ta ga mutanen Kano ne in ya dauka ya je tura ma waɗansu fakirai da suke wani gari daban ko da ƙauye ne kuwa na Kano in dai tsakani ya zamanto akwai tafiyar kasuru to a bisa wannan kaulin ba ta yi ba sai dai idan da sharadin cewar nakalin nata da yayi zuwa wannan garin na biyu mutanen sun fi tsananin bukata sun fi tsananin rashi bisa inda yake ka san ku yanzu wahala inda rashi din nan yake ka ce yanzu abin nan dan ko ina rashin yana da tsanani gaskiya ne talauci ya fi tsanani a cikin birni bisa a ƙauye kai Allahu a'lam to a shahid dai mutum ya hirsu wato ya rinka kwadayi ya fita daga cikin sabanin malamai ya fitar da zakkarsa inda ta wajaba a inda yake a inda kuma dukiyarsa take na'am to idan ya zama to ƴan uwansa ne a can nesa to ka gani mujibi guda biyu yayi ta jazibi ya ja shi can akwai istihbabin ya ba mu ƴan uwansa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar hiya sadaqatun wasila to sannan kuma ga mafhumin wannan hadisi na kan cewar a bayar da ita inda ta wajaba to amma wancan mujibin na farko na istihbabi ba na wujubi bane wannan ku na wajibci ne saboda haka ba zai akan neman istihbabi ba zai bar abin da yake wajibi ba akan neman domin ya kai ya ba mu ƴan uwansa wannan mustahabbi ne amma a wajen a bisa wannan kaulin ya fitar da aita a inda yake wajibi ne to kaga ba zai tozarta wajibi ba domin ya samu mustahabbi فانه يعطى منها في موضع الوجوب تو اذا هكني فانه يعطى منها في موضع الوجوب تو wannan shine kaulin da yayi da ya zaba shine a adalul aqwal ya bayar da ita inda ta wajaba wa yunqalu aktharuha lil a'dam amma mafi yawanta ya dauka ya kai inda aka fi bukata wato ya raba biyu ya bayar da wata anan inda ta wajaba saboda ya soke wajibi ba ya kwashe zakkar gabaki ɗaya ya kai ta wani waje ba amma mafi yawa sai bayar da ita a inda aka fi bukata wannan shine wato kauli wanda yake yi jam'i tsakanin aqwal din ya zamanto shine a adalul aqwal wayannan mas'aloli ne wanda suke babu nassi yanke domin shi kansa hadisin mu'ad wanda ake kafa hujja da shi na rashin naqalin zakka akwai riwaya duk da yake hadisi ne mursal akwai riwaya da take nuna kan cewa Mu'az yana cewa mutanen Yaman ku kawo mun tufafi su suka fi wato su ne waɗanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukatar su a maimakon abinda za ku kawo na zakkarku wanda kaga mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan Mu'az in ya karbi zakkar mutanen Yaman yana aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ne shi yasa hadisi ke cewa maimakon ku kawo zakkar taku a maimakon ta ku kawo tufafi wato shine kamar maimakon zinare da azurfa ko kuma maimakon abinci ku kawo a wato tufafi wanda shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukata, kuma tufafi suna da yawa a Yemen. Kun san dama Yemen ta shahara a burdu hibara, kamar da ake cewa wani irin a tufa ne da ake yi a Yemen wanda akan kawo shi Madina, wanda za ka ga da gyauto da kuma jabba, riga haka mai kyau wanda ake yi mata cin baki haka, daga Yemen akan kawo. To waɗannan kayayyaki suna da yawa a Yemen, sai Mu'az yake cewa ku kawo wannan a maimakon abin da yake na haƙƙin zakka, domin ya fi wato shine abin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke bukata. To kaga wannan ya nuna Mu'az yana nakalin zakkar kenan. Dan haka mafhumin hadisin da ake kafa hujja da shi ne rashin nakalin hadis din, rawin da ya waito hadisin ya saba ma wannan fahimtar da aka yi. To amma in kuma mutum ya tsaya ya duba hikimar zakka na kan cewar wato a dan taimakekeniya da juna ne, wanda suka fi cancantar taimako, ai su ne mafi wanda suke mafi kusanci da kai. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf, wanda suke makusantanka su ne suka fi cancanta kai musu ma'arufi, ka kyautata musu. To wannan kaga sai ya nuna hikimar zakka, ta nuna kan cewa ka fitar da ita inda take waje, ba shi ne yafi. Kuma sannan dan kamar yadda muka ambata, dan kawar da tuhumar abin nan rashin bada zakkar da tuhumar rashin tausaya ma wanda suke bukatuwa, wato rashin da kawoma mutum ya kawoma da kansa tuhumar rashin bada haƙƙin Allah, ka bayar da ita inda take waje, ba shi ne yake aula bisa kai nakalinta ya zuwa ga wani waje. Saboda haka wannan dai shi ne a'adalul aqwal. Idan kai ijtihadi ka ga kan cewar waɗanda suke nesa sun fi bukatuwa bisa wanda suke kusa da kai, to kada ka ɗauka ga baki ɗaya ka kai ta nesa, ka bayar da wata, amma ka ɗauki mafi yawa ka kai ya zuwa ga wanda suke nesa. To wannan duba ne ga cewa abin duba ne da cewar wato bukata ita ce abin la'akari da shi wajen bada zakka, tsananin bukata, abin da zai wadatar da mutane daga tsananin bukatar su, abin da ake so kenan a yi a zakka, a yaye wa mutane matsananciyar bukata. Saboda haka wanda bukatar su ta fi tsanantuwa su suka fi cancanta a kaddamar bisa waɗanda suke bukatar su ba ta kai haka ba. Faslun, wani sabon fasali ya ce wa idan azalat zakata inda al-hawl fada'at lam yadhman, idan mutum ya ware zakkarsa inda al-hawl a lokacin da ta wajaba, shi ne da lokacin shekara ta cika, yau dukiyar mutum ta cika shekara ɗaya, sai ya ware zakkar, fada'at sai ta ɓata, aka sace ko ya neme ta ya rasa, ko aka yi gobara wal'iyadu billah, ko dai wani da wani dalili ya zamanto kan cewar ta salwanta, lam yadhman, to ba zai biya bashi ba, da zai zamanto ya yi lamuninta ba, ba za a ce sai ya biya ba, tunda haƙƙi ya wajaba kuma ya fitar da haƙƙinsa, kuma bai tafrizi ba, wato bai yi sake ba. Kun ga shi yasa ya ce indal haul, a lokacin haul, lokacin da ta wajaba ya fitar da haƙƙi, kun ga bai yi wani sake ba. Saboda haka abu ne wanda yake daga Allah, to ba zai yi wa a zamanto kan cewa dora masa ƙarin asara ba, haƙƙin Allah ya fitar da shi, sai dai bai sadar da shi zuwa ga mustahiqin ba. To amma kasancewar ya fitar da shi, wannan yayi abin da yake shine wajibinsa. Wa in azalaha ba'da al-hawl, amma idan ya fitar da zakkar ya ware ta ba'da al-hawl, bayan shekara ta cika, damina, to nan wajen zai biya, zai lamuninta, yau dukiyarsa ta cika shekara, yace zan fitar da zakkan nan, bai fitar da zakkar ba sai bayan kwana biyu, kwana uku, ko bayan sati ɗaya, sai ya fitar da ita. Yana fitar da ita sai aka zo aka yi masa sata kafin ya bayar da ita, to a nan wajen bamina, dan a lokacin da bai fitar da ita ba, bashi ne a kansa, ya riga ya ɗauki lamunin bashi. Saboda haka ta zamanto akan zimmarsa take, bashi ake binsa. Saboda haka tunda bashi ake binsa, idan dukiyar ta ɓata, bashi nan sai ya biya. Idan mutum ya ci bashi sai aka yi masa sata, zai biya bashin ko ba zai biya ba? Sabanin ajiya, idan aka baka ajiya, aka zo aka sace ajiyar, zaka biya ko ba zaka biya ba? Ba zaka biya ba, in dai baka yi sake ba, in bai kai tafrizi ba. to saboda yayin da mutun ya zamanto ta riga ta wajaba akan sa bai biya ba to ta zamanto bashi akan sa saboda ke yayin da ya ware ta zai fitar da ita dama ya ware bashi ne dan haka in an sace tana nan a dimmar sa tana nan a dimmar sa wannan yana daya daga cikin aibin jinkirta zaba da zakka dan idan ka kuskura duke ta salwanta to ya zamanto sai ka biya tunda bashi ne haƙin Allah ne ake binka bashi wa in azalaha idan ya ware dukiyar thumma ba'a asluha sai uwar kudin da ya fitar da zakar daga ciki qabla ikhraji qabla sai uwar kudin da ya zama to kan cewa suka salwanta qabla ikhrajiha kafin ya fitar da ita fa innahu yadfa'uha li arbabiha zai bayar da ita ga ma'abutanta ba zai ce tunda asalin kudin ya tafi to saboda haka zakar ita ma ta tafi ba an bayyanci wannan ka ware zakar sawa'un inda al-hawl ne ko ba'da al-hawl kafin ka raba ma mabukata wanda su ne masu wanda suka cancanci ka bayar da ita sai aka sace uwar kudin sai aka zo aka shiga kantinka aka sa aka yi maka sata kai ma kanka ka zamanto ka cancanci ka cancanci a baka zakka dan musiba ta same ka to yaya zakai zaka ce to shikenan ni ma na zamanto ahalin zakka ni ma in ci a ba zaka ci hakkin ba zaka ci zakka ba ba zaka ci zakkarka ba a dai baka zakkar wani wannan haƙƙin bayan haƙƙin Allah ne dole ka je ka raba shi an fahimta wa man mata qabla ikhrajiz zakka wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka aw awsa biha ko yayi wasiya a fitar masa da zakka fa innaha tu'khadhu min ra's malihi to za a dauke ta daga cikin uwar kudin sa wato wanda zakka ta wajaba akan sa zakka ta riga ta wajaba akan sa sawa'un in zakkar amfanin gona ce ya zamanto kan cewar amfanin gona ya so ya bushe ana jira ne kawai lokaci yayi ai girbi ko kuma ana jira ne kawai a wato dabino a yanke shi alamar nunar sa kai wasa ta riga ta yi a ko kuma shekara ta cika akan dabbobi ko kuma akan dukiyar sa bai fitar da ita ba kafin mutuwar sa bai fitar da zakkar ba kafin mutuwar sa amma ta riga ta wajaba akan sa to za a fitar da ita daga cikin dukiyar sa aw awsa biha ko kuma yayi wasiya tunda mutane ba san me harkar dukiyar sa ba amma shi yana da tsoron Allah yana rubuta wasiyar sa yana kula da haƙin Allah yana rubuta wasiyar sa bayan ya mutu sai aka dauko takarda aka ga ya ce to zakar wannan shekara ta wajaba a gare ni mi idarin ta kaza ko ban fitar da ita ba to za a sanya ta a cikin abin da ake gabatarwa a fitar kafin wato a ce an raba gado kafin a raba gado tana daga cikin haƙoƙi da ya rata da dukiyar sa to za ka ce an fitar da ita kun san idan mutum ya mutu farkon abin da ake yi shi ne daga cikin dukiyar sa a fitar da abin da za a yi masa kafani daga cikin kudin sa a fitar da abin da za a yi masa likafani wannan kafin magada su ce za su samu nasu sannan bashi haƙoƙin mutane sannan wasiya da yayi to sannan kuma a ba magada min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn an ambaci wasiya daga farko aw dayn ba bisa tartibi bane amma bisa tartibin bashi ake bayarwa kafin a soma bayar da wasiya wajen haƙƙin dukiya to bashi zakka tana daga cikin wannan bashin da za a bayar tunda bashi ne da ake bin sa na haƙƙin Allah wa yustahabbu fi sadaqati at-tatawwu' sir mustahabbi ne wajen sadaka ta tatawwu'i sadaka ta musanafila mutun ya bore ta da ita a sirce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ya faɗi mutum na bakwai din na ƙarshen su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da yayi sadaka sai ya boye wannan sadakar tasa ya boye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa ya bayar ba kaga dai hannu da yake kusa da mutum ba ma mutumin da yake gefe ba wanda yake kusa da kai ma bai sani ba to wannan shine yafi malamai suna sabani akan wannan saboda alqur'ani zahi waɗansu suna cewa a bayyana sadaka yafi saboda akwai nitar da waɗansu mutane din su waɗansu kuma suka ce likulli maqamin maqal kowanne da maqamin sa idan wuri ne da za a yi koyi to ka bayyana ta shine yafi kamar randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya khutuba mutane sun zo mabukata ya tashi ya khutuba sai wani mutum ya taso da cikon tafin hannunsa na abinci ya zo ya ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ganin wannan sai wani ma ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna har yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda yake kyakkyawar sunna a cikin musulunci yana da ladan wannan sunna da ladan wanda biye koyi da shi to kaga a cikin nan wajen ana so ana kwadaitarwa dan ana so a bayyana ta wannan maqamin ya dace a bayyana amma in banda haka al-asl shine a wato a boye wannan shine asali asalin abinda ake so a cikin sadaka a boye ba a bayyanawa sai idan ya zama to kan ana so a bayyana idan maqamin ya dace ai haka Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka bayyana sadaka madalla da wannan bayyanawar da kuka yi amma in kuka boye ta kuka ba ma fakirai to wannan shine yafa alkhairi yafa alkhairi a gare ku wanda nuna kan cewa sadaqatu sirr ita ce tafi sadaka boye kuma shi yasa ake cewa sadaqatu sirr tutfi wa tutqi min masari alshar sadakar sadaka ta boye ita ce take tsirar da mutun daga wato mummunan musiba masari al-shar shine ake nufi da mummunan musiba abinda yake zai zo ya kayar da kai ka fada musiba ko a addininka ko a duniyarka to maganin ta sadaqatus sirr sadakar da ake boyewa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin lokacin da ya rasu da aka zo yi masa wanka sai aka ga bayan sa nan yayi kanta saboda daukan buhu da yake yi ko ba a san cewa shi mai daukan buhu bane ana ba shi taro shi su kobo ba sana'ar sa bace ba san menene yake yi ba amma sai aka ga nan gefen sa yayi kanta saboda daukan buhu sai da fakiran mutane na Madina suka rasa abincin da ake zuwa ana ajiyewa a kofar gidan su sai suka gane ashe shine yake kawo musu abinci da daddare zai dauka yana yawo gida yana ajiye musu a kofar gidajen su talakawa diya san su da kansa ba wani yake sawa yayi masa ba tsakaninsa da Allah wannan addini namu addinin gaskiya ne waye zai wannan in ba mai gaskiyar imani ba ba wanda ya sani sai da ya mutu sannan aka ga alamar a jikinsa kuma sannan da fakiran Madina suka shaida suka gano suka nemi wanda zai ba su abinci suka rasa sannan suka gano cewa Zainul Abidin ne yake yin wannan sai ce sadaqatus sirr shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka shi hujja ce akan cewa mutum mai gaskiyar imani ne ya yadda zai hadu da Allah kuma ya yadda Allah yana sakamako wanda duk zai wannan ya tabbatar kan cewa zai hadu da Allah kuma ya tabbatar Allah zai masa sakamako shi yasa sadaka take hujja wato burhan wa sarfuha lil aqarib wal jiran kuma mustahabbi ne wajen sadaka ta tsawu'i a bayar da ita lil aqarib ga yan uwa wal jiran da makwabta dangane da al-aqarib yan uwa ba sadakar ta dau'i kawai take banta da ita ba hatta sadakar wajibi saboda hadithin Abdullah ibn Mas'ud wanda na ambata mana na matar Abdullah ibn Mas'ud da tace za ta iya bama Abdullah ibn Mas'ud yace hiya sadaqatun wasila sadaka ce da sada zumunci lada biyu ladan sadaka fitar da haƙin Allah da kuma ladan sada zumunci kai ihsani kuma kun san sada zumunci shine yake ƙara arziki shine yake ƙara tsawon rai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so a yawaita masa rayuwarsa a kawaita masa ajalinsa a shimfida masa arzikin sa to ya sadar da zumunci ya rinka ba ma ƴan uwansa sai Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah sai ya yawaita dukiyarsa sai Allah ya yawaita dukiyarsa ya sanya mata albarka to wannan ba kawai akan sadakar ta tsawu'i bane hatta sadakar wajibi zakka sora kai da mutum zai fitar da zakka ya nemi ɗan uwansa ya ba su sune aula ya kaddamar da su idan ya zamanto kan cewa waɗanda ba ɗan uwansa ba sun fi bukata ɗan uwansa su ma fakirai ne suna da sifar fakir amma fa dole sai sun cika sifar fakru ba za ka ce ai tunda an ci a cikin wanda za a ba da zakka ba a ce da ɗan uwa ba al-fuqara wal lil-fuqara wal masakin aka ce saboda haka idan ɗan uwansa sun sifantu da sifar fakru da maskana sune ake ba su zakka. Amma idan ƴan uwa ne amma kuma mawadata ne, ba za su ce a to ina zakkan mu ba, kana fitar da zakkan mu ba ka ba mu, bayan mu ne ƴan uwanka, gashi an ce a kyauta mu ƴan uwa, sai ce a ai ku ba fakirai bane. Sai idan sun sifantu da sifar fakir din, to idan bayan sifantuwa su da sifan fakir amma waɗansu sun fi su tsananin buka, sun fi su tsananin talauci, to nan wajen sai ka ba mu ƴan uwa daga ciki, kamar yadda aka ce na wajen naqli din nan, ka ba mu ƴan uwa sannan kai naqalin akasarinta ya zuwa ga wanda suke sune al'adam mafiya bukata. Wal jiran, makwabta, makwabta su ma ana so ya zamanto kan cewa su ake kaddamarwa wajen ba da sadakar tatsawu'i, sadakar nafila, wajen ba da sadakar nafila, magana akan sadakar nafila ne. To amma illar da ke cikin ba su ta sadakar nafila ita ma tana nan a cikin illar da za a bayar da su ta sadakar wajibi. Al misali, mutum ne wanda yake mawadaci, makwabtansa duk mabukata ne, ƴan uwansa ba a nan unguwar suke ba, yana hotoro ƴan uwansa suna can rijiyar lemo, ya tashi ba da zakka, sai a ga mutane, sai a ga ana tafitar, sai a ga ana kwasar kayan abinci, ana kwasar raguna, ana tafiya da su can rijiyar lemo, ko da suna da bukata ba a ba su ba, kaga wannan zai taɓa zuciyarsu. Saboda haka wannan illar tana nan hatta a cikin zakka, shi yasa din ake sai ya zamanto kan cewa kaddamar da aljiran, mabukata, makwabta, kuma ma wajen makwabtaka din al aqrab, mafi kusanci wajen gida, makwabcin da yake kun hada katanga da shi shine aula bisa wanda ba ku hada katanga da shi ba, kowanne gidansa yafi kusa shine yafi shine haƙƙin sa yafi rataya da kai. Idan ya zamanto kan cewar makwabci an yi wasiya a kansa kamar ana tsammanin zai zamanto cikin magada, to kaga shi yafi kowa cancanta ya zamanto an yi masa ihsani, yayin da aka fitar da ihsani za a yi. Wata ta'akkadu fi shahri ramadan, ita sadaka tana karfafuwa, yinta yana karfafuwa a cikin watan ramadan, sadakar tatawu'i da kuma sadaka ta wajibi, dukkanin su biyu sadakar tatawu'i tana karfafuwa a cikin watan ramadan. Dalili shine hadithin Abdullah ibn Abbas, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta, kyautarsa tana fin tsanani da yawa yayin da yake cikin ramadan, a cikin watan ramadan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa, domin ya tashi yin kyauta ka annahu fa innahu kar rihil mursala, kamar guguwa ce da ta taso wanda aka sake ta iska, ka san iska komai dauka take ta fitar da ta tafi da shi, to annabi sallallahu alaihi wasallam komai bayarwa yake cikin ramadan, komai bayarwa yake, ba abin da yake gagara ya bayar da shi, gabaki daya ya fi karfi, meye kai wannan za a zo a tambaye shi ba shi da shi, yace kaje ka ci ba shi idan na samu zan biya, akwai wanda yafi wannan, kaga kenan ba sai da akwai yake bayarwa, hatta in babu din yace kaje ka ci ba shi idan ya zo zan biya, ya zo ba ka da shi aka zo aka tambaye ka ba ka da shi aka ci gaba da tambayar ka, ai ba ka balbalin bala'i. To wannan shine ainihin zuhudu, shine ainihin zuhudu, wato kaurace ma duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuhudu ba shine ka sa kaya dakal-dakal ba, ba shine zuhudu ba, zuhudu ya zamanto duniyar ba ta cikin zuciyar, ba ta cikin zuciyarka, za ka zaka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar ba ta rataye da ba ta cikin zuciyarsa, shi yasa baya komai girmanta komai yawanta sai bayar da ita. An ce ya bayar da shatun baina jabalaini, awaki da suke tsakanin duwatsu guda biyu, awadi guda kamar kace tsakanin dare da goron dutse, jibi wannan katin filin, a ce duk awaki ne a ciki, ya ba mutum ɗaya ce kora suka tafi na baka gabaki ɗaya, wanda zai irin wannan kyautar shine aka sifanta shi da cewa fa innahu yuti ata'a man la yakhsha al-faqr, yana bayar da kyautar wanda baya jin tsoron talauci. Tunda ka san me yake sa ka dan rike wani abu kada ka bayar, to ba ka sani ba, gobe fa watakila al'amarin fa watakila kasuwa ta canza, watakila abin nan watakila albashi ya zamanto kan cewa yayi jinkiri ko makamancin wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba, dama ta yaya za a yi mutum, ta yaya za a yi mai yaqini irin yaqina annabi sallallahu alaihi wasallam ji tsoron talauci domin haka aka sifanta shi saboda haka aka gan shi to a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kyautarsa take to wannan shine dalili na kan cewa yin sadaka cikin watan ramadan wato yana zamantowa muta'aqqi wato sunna ce muakkada mustahabbi ne da aka karfafa shi koyaya mutum ya kokari ya kamanta cikin watan ramadan da sadaka mutum ya kokari ya kamanta wajen watan ramadan kuma shi yasa malamai sukan soyar ma masu dukiya masu fitar da zakka su sanya watan fitar da zakkar su cikin watan ramadan saboda ana shi wata ne da ake so ayi ihsani a cikin sa sadakar tatawu'i ma an fi so a yi ta a cikin ramadan to ballantana kuma sadakar wajibi don haka idan mutum yana da zakka ya sanya watan fitar da zakkarsa cikin watan azumi ya zama to shine watan fitar da zakka faslun sabon fasali wanda yake shine fasali na ƙarshe a cikin babu zakka sadaqatu fasali akan sadaqatul fitr zakar fitr da kai sadaqatul fitr wajibatun sadakar wato zakar fitr da kai shine ake ce mata sadaqatul fitr sadakar wato sadakar sauki azumi al fitr shine sauki azumi shan ruwa sadakar shan ruwa daga azumi wato fitar watan sadakar fitar watan ramadan wajibatun wajiba ce فربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ده منزان الله صلى الله عليه وسلم يوجبتها wannan shine abin da yake mafi rinjaye a cikin magana biyu ta malamai wadannan sun tafi akan cewa sunna ce domin zakka da take wajiba ita ce zakkar ita ce zakka ta farilla amma sadakar duk wata sadaka kuma bayan ta bata sai dai tatawu'i bisa hadisin Imam Ibn Thalaba yace ja ana rasuluk ya rasulullah manzanka jakadanka ya zo mana yace Allah ya wajabta mana sadaka a cikin dukiyar mu da zamu rinka bayarwa hal alayya ghayruha ina da wata sadakar wadda take zan biya bayan wannan yace la illa an tatawwa sai dai in kai tatawwi sai dai in kai tatawwi to amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da sigar faradaha kamar hadisan abdullahi bin umar فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صدقة الفطر على المسلمين على كل حر على كل على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ماذا قال صلى الله عليه وسلم يا فرلن تذكر فدكاي اكن كون دا دباوا دمچي دا يارو دمچي دا نمجي daga cikin musulmi kage sai ce farabaha ya farlanta ta to wadansu sun ce ma'anan farabaha qaddaraha ya iyakance ta wannan khilafu zahir ne in faraba ta zo a cikin yaren shari'a ana nufin farlanci ana nufin wajibci saboda kauli da cewa wajibci ne wato wajibcin sunan wajibci ne da sunna ta tabbatar da shi wannan yana da karfi wanda yake kuma shine rajihi تجب باول ليله عيد الفطر كان وجب ددرن فرقو دري نا فرقو نا عيدن قرم الصلاه على احد القولين المشهورين دو ابيس تاي daga cikin kauluka guda biyu masu mashhurai wato akwai kauli biyu wanda kowannan su mashhuri ne ma'ana kauli mashhuri shine wanda ake fatawa da shi don ba a fatawa da kauli wanda yake ba mashhuri ba kauli wanda yake wani garibin magana wanda da wuya ma ka ji an fara ba a fatawa da wannan abinda ake in ka ji a cikin zaman fiqh an ce al mashhur wato abinda ake fatawa da shi kenan shine abinda malamai suke fatawa da shi kenan kamar Khalil in yace al mashhur wato mubayyinan lima bihi al fatwa yana bayyana abinda yake da shi ne ake fatawa shine al qawl al mashhur mashhurin magana to kaulin abinda mashhurin magana akan lokacin da take wajaba magana biyu ne magana ta farko tana wajaba daren sallah farkon daren sallah wato idan aka ce ana cewa an ga wata ana cewa an ga wata to lokacin nan zakkar fitr da kai take wajaba dan shine farkon daren idi wal akhir kauli na biyu tajibu bi tulu'i fajr yawm al-eid tana wajaba da hudowar al-fajr ranar idi saboda haka idan me fa'idar wannan sabanin me bambancin kaulin guda biyu idan muka dauki kauli na farko cewa tana wajaba da wato a cikin daren idi idan aka yi maka haihuwa a cikin daren to sai ka fitar da wannan yaron zakafin da kai amma a kauli na biyu ba za ka fitar masa ba in aka haife shi kuwa da safe in aka haife shi da safe bayan an yi sallah asuba aka yi maka haihuwa to a duka bisa dukkan kauli za ka fitar masa da zakafin da kai kun gane bambancin kenan ko mutum ya musulunta a daren idi to sai ya fitar da zakafin da kai a bisa kauli na farko a bisa kauli na biyu kuwa ba zai fitar da zakafin da kai ba shine malamai suka kira fa'idatul khilaf in ka ji malamai sun yi sabani akwai fa'idar wannan sabanin kowane sabani ka samu za ka ga akwai abubuwa da suke biyo bayansa na hujja babu dalili na sunna da ya bayyana lokacinta illa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ughnuhum hadha al-yawm an al-mas'ala ku wadatar da su a wannan rana daga yin daga bara kada su bara a wannan rana ranar idi to ranar idi sai malamai suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hikimarta a wadatar da mabukata daga yin bara a ranar idi to ranar idi da yaushe take farawa waɗansu sai suka ce ranar idi tana farawa da hudowar rana ne a da hudowar alfijir shine ranar idi ta fara in alfijir ya hudo rana ne ranar idi waɗansu kuma suka ce in aka ce rana dare yana shiga cikinta saboda haka dare tana farawa da daren ne daga rana ta daga dare ya faɗi shi yasa kun ga a wato shi yasa ake yin shi yasa ake yin tarawi a daren farko na Ramadan daga an ce an ga wata sai ai tarawi domin Ramadan ya shiga kuma shi yasa ake duban wata da daddare ba da rana ba da rana ce ita ce take fara nuna farkon rana da kun ga ba za mu ce za mu tsaya mu dubi wata da daddare ba sai mu bari sai gobe sai mu duba mu gani in wata ya fito to mun san cewa yau Ramadan ne ko ba haka ba amma da muke duban wata da daddare ya nuna kan cewa kenan ranar sabon wata tana farawa cikin wannan daren ne Naam a za ka cika ai domin in ka ga sha'aban wato idan ka ga wata bayan zawal na gobe ne in ka ga wata kafin zawal na jiya ne in dai kafin rana ta faɗi ka ga wata to ka san cewar kenan wannan daren shine ranar farko na Ramadan to raka za ka cika azuminka na sha'aban za ka cika azuminka na sha'aban ba za ka ajiye azumi ba wa fa'idatul khilaf fa'idar wannan sabani tadharu fi man mata aw wulida aw aslama aw nahwi dhalik fa'idar ta shine tana bayyana ne a cikin wanda ya rasu ko aka haife shi ko ya musulunta ko makamancin wannan shine kamar yadda muka ambata na wanda ya musulunta ko wanda aka haifa sai wanda ya rasu idan mutum ya rasu a daren sallah a bisa kauli na cewa daga daren sallah take wajaba za a fitar masa da zakafin da kai a bisa kaulin cewa daga fitowar alfijir ne ba za a fitar masa da zakafin da kai ba dan bata wajaba a kansa ba shine fa'idar wannan sabani din to menene mafi rinjaye na'am dare shine mafi rinjaye saboda dare yana shiga cikin rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubnuhum hadha al-yawm an al-mas'ala ko wadatar da su a wannan rana daga tambaya idan aka ba su da daddare ba sun samu abin da za su ci ba za su yi bikin sallah da shi to shikenan saboda haka daga wajabcin yana farawa daga cikin dare ne daga cikin dare wa yajuzu ikhrajuha qabla yawm al-eid bi yawmayn wa thalatha wa yana halatta kun ga yace yajuzu yana halatta ma'ana ba mustahabbi bane ba wajibi bane yajuzu ya halatta kana da zabi in ka so zaka iya fitar da ita qabla yawm al-eid kafin ranar eid bi yawmayn da kwana biyu wa thalatha da kwana uku wato tun daga ranar 27 za a iya fitar da zakar fitar da kai saboda haka wanda yake jin tsoron zai shagaltu da harkokin rayuwa ba zai iya samun lokaci ya fitar da ita a cikin daren sallah ba ya bayar da ita zai iya bayar da ita qabla al-yawmayn wa thalatha dalilin wannan ko ayyukan sahabbai an ruwaito daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga irin su Abdullahi ibn Umar suna yi kuma ya zamanto wannan qaul fi'ilin nasu al'umma ta karbe shi bil qabul an karbe shi an yadda da shi don haka ya zamanto abu wanda yake a karbabbe wala tasqutu bi mudhi zamaniha ba ta faduwa da wucewar lokacinta wato ma'ana idan mutum ya zamanto bai fitar da zakar fidda kai din ba har akai sallah ko kuma har ranar izi ranar sallah ta wuce to ba ta faduwa ma'ana bashi ne sai ya biya sai dai ya bayar da sadaka daga cikin sadaka ladan da ake samu na zakar fidda kai bai samu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhrajaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar da ita kafin sallah to ya to zakka ce karbabba wanda kuma ya bayar da ita bayan sallah to sadaka ce daga cikin sadaka wanda ya nuna kan cewa ana bayar da ita kafin sallah in ba haka ba ka dai bayar ka soki haƙƙi amma ba ka samu ladan zakar fidda kai ba mafi kyawun lokacinta shine mutum ya bayar da ita da safe kafin a tafi sallar idi kafin a yi sallar idi shine mafi kyawun lokacinta amma idan zai zamanto kan cewa lokacin zai kure ko kuma yana jin tsoron zai yi tafriɗi ya yi sake ya zamanto har an yi sallah bai bayar da ita ba ya bayar da ita cikin dare ya bayar da ya raba ta cikin dare wala tudfau illa li faqirin hurrin muslimin ba a bayar da ita sai ga wanda yake faqiri da musulmi faqiri ba mawadaci ba ba a ba mu mawadaci zakar fidda kai saboda kada ka ce zaka raba ma ƴan uwa kamar yadda ake yin zakar fidda kai akai wannan gida wannan su masu kawo nasu a rinka canji kowa bayan kuma duk kowa ba shi da bukata a'a faqire ake dole sai faqiri da haka in ka ba mu wanda ba faqiri ba ba ce ba hurrin ya zamanto da ba bawa ba muslimin muslimi ba jinni ba kada ka ce kana da kirista makwabcinka wanda yake mabukaci ne yana cikin halin kakanuka yi ka ce zaka bashi da in ka bashi da kafin da kai ba sai ka saki a wajen ba mu musulmi wannan shine kauli wanda yake mafi rinjaye akwai sabani a cikin wannan tare da cewa babu wani nassi da ya nuna kan cewar ga wanda za a ba mu sai dai kawai kasancewar ita zakka ana bayar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ughnuhum ko wadatar da su hadha al-yawmi an al-mas'ala daga yin tambaya ughnuhum wato musulmi tunda wannan rana ranar suwaye ranar musulmi ce ranar idin musulmi ce aka ce ko wadatar da su daga tambaya to daga nan malamai suka dauka akan cewar sai musulmi za a ba ma kuma sai wanda yake mabukaci domin shine za a wadatar da shi daga tambaya sai kuma wanda yake da ba bawa ba domin bawa an dauke masa bukatarsa wa hiya sa'un min ghalibi quti ahli albalad ana fitar da ita sa'i wato sa'i shine mudu hudu shine kwano na bogaji abinda ba mu ambata ba dangane da sa'i shine bayanin miqdarin sa ga wanda ba shi da shi ga wanda ba shi da ma'aunin miqdarin sa'i shine mutum wanda yake matsakaici ba babba ba ba kuma wato dan karamin mutum ba matsakaicin mutum ya tara hannunsa haka ba tare da ya matse su ba ba tare da kuma ya shimfida su haka ba yanda ba za su ya tara hannunsa yanda zai iya rike abin da ke ciki ya cika shi sau hudu to sa'i ɗaya kenan wannan shine mai idarin sa'i ga wanda ba shi da ma'aunin kun ga wannan yana daga cikin sauki na shari'a yana daga cikin sauki na shari'a ga wanda yake ba shi da shi ba shi da ma'aunin to sai ya zo ya yi kamfata hudu to shine sa'i ce na mutum ɗaya kenan abin da za ka fitar da mutum ɗaya min ghalibi quti ahli albalad daga galibin abincin mutanen wannan gari me aka fi ci a wannan garin menene abincin da aka fi ci a wannan gari yanzu kamar a nan Kano me abincin da aka fi ci shinkafa shinkafa ce kawai banda masara eh masara ta yi ko bace ba ana cin masara gero yayi ko bai ba ana yi ana cin gero dawa wake sai ko wake wato galibin alqut abinda ake rayuwa a kansa abinda ake dafawa a ci mun san akwai gidajen da ake dafa shinkafa akwai inda ake dafa masara akwai inda ake barza dawa gagero akwai inda ake cin wake shi kadai eh a fitar da taliya ah taliya ba a auna ta eh a kwano a auna flower ba wannan banda abinda aka sana a shi abinda ya zamanto sana'a ta shiga cikin sa eh abinda sana'a ta shiga cikin sa baya ciki ko alkama ko acca na'am a'a galibin abinda ake ci galibi quti ahlil balad galibin abinda mutanen garin suke ci yanzu kaga kaman nan ba za ka ce a in aka fitar da dabino yayi to amma yayi a madina yayi amma a nan fa kaga dabino ba a cin sai dan marmari nan mutane ba sa cin dabino su koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahadu baitin laysa fihi tamr jiya'un mutanen gidan da ba su da dabino to mai yunwata ne ma'ana dabino yana maganin yunwa to mu anan wajen mu sai mu ce dabino dan dai a cin marmari ne idan mutum ya ci daya biyu uku shikenan ya isa amma ko dan su abincin su kenan su ci da safe su ci da rana su ci da daddare to amma ga nan da yake ba haka yake ba shine ba shine galibi qutu ahlil balad ba saboda haka idan muka tsaya muka duba cewa al'adar gari zamu ce dabino bai ba amma in muka tsaya muka duba asali in muka tsaya muka duba asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to zamu ce anan ba zai yi ba yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam soyayen mu da zamu ce ba zai yi ba sai dai zamu iya cewa saboda talakawan da za a bama bukatar da buta rataye da shi ba domin aka ba su ba zai wadatar da su daga tambaya ba ba zai wadatar da su daga tambaya ba tunda al'ada idan aka yi sallah aituwan sallah kaga wani na karfafa ba da shinkafan nan kenan alal muslim ana fitar da ita akan kowane akan musulmi wato wanda za a fitar da zakkafin da kai dole ya zama musulmi idan mutum ba musulmi bane babu zakkafin da kai a kansa alhurri ya zamanto da ba bawa ba bawa ba mutum masa da zakkafin da kai almukallaf wanda yake mukallafi wato wanda tana wajaba wanda take wajaba akai tana wajaba akan musulmi da mukallafi wato baligi ba yaro ba almusir wanda yake da wadata an nafsihi ga barin bukatuwar kansa wa almusir wanda yake wato mawadaci an nafsi ya fitar da ita akan kansa wa amman talzamuhu nafaqatuhu da kuma wanda duk ciyar da shi ta wajen ta lizince shi minal muslimina khassa daga musulmi kadai wanda ciyar da su ta lizince shi amma kuma musulmi ne ba wanda ciyar da su ta lizince shi ba wanda ba musulmi ba bil qaraba da dangantaka saboda dangantaka sun zama to yana jin shine zai ciyar da su kamar ƴaƴa kal auladi kamar ƴaƴa kamar iyaye idan mutum iyayensa shi yake ciyar da su mabukata ne shi yake ciyar da su to haka su ma zai ware musu zakkafin da kansu wa birriqi da kuma wanda ciyar da su ta wajaba a kansa birriqi saboda bayinsa ne kal abidi kamar bayi da suke karkashinsa wa bi ghayrihima da wani ɗayan daga da wato da wani waɗannan abubuwa guda biyu shine ar-riqi wal qaraba, wato wanda ciyar da shi take wajaba a kansa ba dan cewar akwai dangantaka ba, ba dan cewa bawansa bane, sai dan wani sababi na daban ka zauja kamar mata, matar aure. Kaga matar aure wajibi ne ka ciyar da ita dan kanwarka ce ko ka dan yarka ce ko ka dan yarka ce, a'a dan saboda ita matarka ce, sababi ne da ya wajabta maka ka ciyar da ita. Allah ya wajabta maka ciyar da ita da tufatar da ita, kamar yadda ya zo a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka zauja wa khadimiha, da mai mata aiki, in kanat maliyatan, idan ta zamanto wato mawadaciya ce. Malikiya sa da wannan tafsilin cewa mace ana duba ta a gani, idan irin wanda take sai an mata hidima ce, ba zai yiwu a ce ita za ta rinka hidima da kanta ba, ka je ka aure ta, to kana da ɗayan zaɓi guda uku guda huɗu, ka sai mata bawa da zai mata hidima, ko ka ɗauki hayar bawa wanda za ka rinka biyansa yana mata hidima, ko ka yi mata hidima da kanka, ko kuma ka ɗauki nauyin ciyar da wanda yake shine bawanta da iyayenta suka kawo don ya rinka mata hidima, kai ka rinka ciyar da shi. Haka malaman malikiya suka ce, idan irin wadda take ba za ta yi hidima da kanta ba ce, ba ta saba a gidansu tana ɗiban ruwa da guga ba, ba ta saba a gidansu tana girki ba ko tana shara, saboda haka idan ka je ka aure ta sai ka shirya mata wanda zai mata wannan. Uwar gidan tana yi da kanta, ita dama haka ta taso, haka ta saba, ita kuwa wannan kaje kawo da ba ta iya yi da kanta ba, sai a ci gaba a haka, babu rashin adalci a wajen malikiya. Shi yasa za ka ga irin, shi yasa za ka ga mutanen Mauritania inda suke riƙo da masaban Malik, in aka ce wa mace je kiki kawo mana shayi, ta ce ma khuliqna li hadha, ba dan haka aka halice mu ba, kawo abinci ma khuliqna li hadha, ba dan haka aka halice mu ba. To Ibn al-Qayyim yayi rushi, ya rusa wannan magana, ya rusa wannan magana, ce ba ta da asali, yace domin ga Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ita ce take yin hidima, take niƙa har sai da hannunta ya yi bororo, har sai na Ali ya tausaya mata ya ce je ki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ga bayi nan an kawo, ki roƙe shi ya baki bawa, ya baki daga cikin kuyangu da ake da su wanda za ta rinka ɗauke miki wannan wahala. Sai ce ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa, sai ce bana nuna miki abin da ya fi wannan ba, wanda ya fi muku mai hadimi, in kin zo za ki yi bacci ki yi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 34. To waɗansu sun ce wannan ayat annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma Fatima abin da yake shine aula da a'la da abin da ya dace da darajar ta wajen Allah, ba abin da yake za ta ɗauki abin da yake koma baya ba, bayan ga matsayin ta na cewa ita shugabar matan ta ne kai baki ɗaya, saboda haka do ya nuna mata abin da za ta yi ijtihadi da shi wajen ibada, don wannan kokarin da take yi na ijtihadi a gidan mijinta ibada ne, saboda haka baya so mata abin da zai zamanto ta tawaya daga yin ibada da zai tsara darajar ta wajen Allah jalla wa ala, shi yasa bai bata hadimin ba. To amma wanda take ita ba za ta iya wannan hakurin ba, ko mijin zai iya bata, yana daga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf, da abin da yake al ma'ruf. To amma su ma yana daga cikin ma'rufin nasu, yana daga cikin ma'rufin mata, da kan cewa al'ada ta riga ta gudana, akwai abin da mata ne suke yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa ya ga Asma'u binti Abi Bakar Siddiq ta ɗauko itace, saboda Zubair raƙumi guda yake da shi, da shi yake zuwa yake ban ruwa a cikin gonarsa, in ya tafi gona zai yi ban ruwa, ba abin da zai ɗauko, babu abin da za su iya ɗauko da abincin raƙumin, girkin da zai ci da itacen da za su yi amfani da shi wajen girki, sai ita za ta yi ta ɗauko a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta, ya tsaya, ya ce ta zo ta hau kan raƙuminsa, dan ya karasar da ita cikin Madina sai ta ji kunya tazo tana gaya ma Zubair tace ai saboda kai ne na ji kunya ban yi bai ce to ai ni a ganki a haka din ni yafi mu tsanani bisa a cikin haukan kin hawa abin kin haukan raƙumin an shigar da ke cikin Madina a ganki a haka din kina dauke rabe-rabe da kaya yafi tsanani a gare ni to wannan ash-shahid kun ga gashi ya nuna kan cewa al'ada ne wanda yake sahabbai suke matan su ne musu hidima saboda haka mace take ita ba za ta yi hidima ba sai mijinta ne zai mata hidima ta kai matsayin da in mijin ba zai samu mata mai hidima ba sai dai shi ya zo mata hidima da kansa kamar yadda aka faɗa wannan ya saba abin da yake sunna al'ada wanda ta tabbata a lokacin saukar wahayi wanda yake kuma tana daga cikin abin da ake itibari da ita to ala ayi halin idan dai kana da mai aiki wanda yake hidimta ma iyalinka shi ma wajibi ne ka ciyar da shi ka fitar masa da zakka sai dai akwai tafsiri idan ya zama to kanta kana biyan sa albashi kake biyan sa ciyar da shi da kake yi ihsani ne kake masa wajibi ne ka fitar masa da zakka fud da kai ko ba wajibi ba in aka duba da kan cewa man kalzamuhu nafaqatuhu ce da shi take wajaba take lizimta ce da shi bata lizimce bai lizimce ka ba idan dai ka bashi abin da yake shine albashin sa amma al-aula yana daga cikin karinci ya zama to kan cewa ka fitar masa da zakkafin da kai wa qauluna ala al-muslim da muka ce tana wajaba akan musulmi ila akhirih ihtirazun min al-kafir dan mu toge wanda yake kafiri baya fitar da zakkafin da kai ba a fitar masa war raqiq da kuma wanda yake raqiqi wato shine bawa baya fitar da zakkafin da kai ba a fitar masa wal mu'sir da wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin wahala marashi wanda baya da shi baya fitar da zakkafin da kai fa innaha la tajibu alaihim zakkafin da kai ba wajiba ce akan su ba wal mu'sir abinda ake nufi da al mu'sir wanda yake cikin wahala wa in kana du usratin wanda yake cikin tsanani a saurara masa huwa alladhi la yafdhulu lahu an qut yawmihi sa shine wanda sa'i dai ba zai masa saura akan abincin yau ba ya da abincin da za a ci yau ba shi da ba zai in aka ci na yau to babu sa'i guda ɗaya da zai saura ba zai samu wato kullun sai dai a samu kwano ɗaya na awo sai yayi awo kullun to wannan mu'sir ne in yayi awon yau to na gobe kuma sai illa ma sha Allah sai abin da Allah ya kawo to wannan shine al-mu'sir zakkafu da kai bata hau kansa ba wala yajidu man yusallifuhu iyyahu kuma zai samu wanda zai bashi ba ma'ana kenan in zai samu wanda zai bashi sai zakkafu da kai za ta hau kansa duk da baya da shi amma ya samu wanda zai iya bashi to sai ya ci bashi ya fita da zakkafu da kai domin fatan kanta zai iya samu ya biya daga baya wannan shine a karshen babu zakka da babban wanda yake ya kare da abin zakkafu da kai wanda tana da alaka da azumi hikimar zakkafu da kai shine kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Abbas tuhratun lisa'im min ar-rafati wal lahwi wa tu'matan lil masakin dan ta tsarkake mai azumi daga ar-rafatu irin wasassan zancen da ya rinka yi watsatse da kuma wargi da ya rinka yi a cikin azumin sa wanda ba za ka raba mutun da wannan ba to shi ko azumi ba a so a yi masa haka to wannan zakkar hikimarta sai ta tsarkake mutum ta zama to ka fara ga waɗannan abubuwan da yake wato matan lil masakin da kuma a ba mu miskine abinda za su ci ranar sallah a ba mu miskine abinda za su ci dan ya zama to ranar sallah ba a bara to da ka mu gwamnati da muka bayar da ka san har akwai wani bara na musamman turawan sidi da ake ranar sallah bara ne na musamman da ake yi ranar sallah ba a so cewa akai a hana wannan to su in ka kai musu gida ma masu baran sai sun yi wannan turawan zidi saboda jahilci to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akwai tambayoyi da aka rubuto. Na farko, shin idan kudi ya kai adadin nisabin zakka shi ma za a raba gida 40 ne sannan a bada kaso daya? Kai bayani a baya amma ban fahimta ba. Eh, haka ne za a yi. Idan kudi ya kai nisabin zakka, in ya kai nisabin zakka, to zakata wajaba a kansa. In ma ya wuce nisabi, zakata wajaba a kansa. Amma in bai kai nisabi ba, zakka bata wajaba ba. To abin da yake wajibi wanda za a fitar shine kudin sai ya kasa shi kashi 40, ka fitar da guda daya. Ko kuma tunda yanzu zamu yi na lissafi, kai sau 2.5%, kai sau 2.5 ka danna percent. Abin da ya fito shine ansar shine zakkar da za ka bayar. In kuma ya fi maka sauki kai rabo, to sai ka raba kashi 40 ka fitar da kashi daya. Wannan shine zakkar kuɗi kenan. Zakkar amfanin gona daban ne, shi kashi ɗaya cikin goma ne ake fitarwa. Idan na noman da aka yi da damuna ne, idan kuma na noman rani ne, ko noman ban ruwa, noman lambu, shi kuma kashi ɗaya cikin 20, ka raba shi kashi 20 ka fitar da kashi ɗaya. Za a iya fitar da zakka da kuɗin da aka sata a gwamnati? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi fatawa akan wannan, ya ce ba ka da lada amma sai ka fitar da zakka. Kuɗin sata, idan mutum yana da kuɗin sata a wajensa da kuɗin da ya ci, sai ya fitar musu da zakka, kuma ba shi da lada. Saboda in bai fitar da zakka ba, ga alhakin rashin fitar da zakka a kuɗi da suka kasance a wajensa. Kuma fitar da zakkar ba shi ne zai halatta kuɗin a gare ka ba. Ba wai zai halatta kuɗin a gare ka ba ne, ka ce to ai alhamdulillah dai, ko ba komai dai, ai na fitar masa da zakka, ai na yi ibada da zakka da shi. Kamar mutanen da su sata ne su je su kai mutane hajji, sai su ɗauka don sun saci kuɗin gwamnati sun kai mutane hajji, wannan abin da suka yi sun sha, ba su sha ba. Ya halatta ƙanwarka, uwa ɗaya, uba ɗaya, idan ka fitar da zakka ka yi mata aure domin babanku ya mutu, ƙanwarka za ka iya ba ta zakka. Za ka iya bata zakka kwarai da gaske, kuma za ka iya mata aure da kuɗin zakkar. Duk da yake al'aula dukiyar, ka bata dukiyar. To za ka iya in ka bayar ka ce to ni wannan dukiya gashi na baki zakka ce. Amma ina ganin abin da kika fi komai bukata gare shi shine aure. Saboda haka zan yi miki kayan daki da wannan dukiya, ni wakilinki ne a cikin wannan dukiya. Saboda haka daga cikin a matsayin wakilki ne za ka yi mata kayan daki. Za ka yi mata aure da wannan kuɗin. Amma zakkar haƙƙinta ne za ka ɗauko ka bata, za ta iya abin da ta so da shi. To amma musamman tana ƙarƙashin kulawarka kai ne za ka kula da dukiyarta, za ka iya jibintar lamarin abin da ke shi ne ya fi maslaha a gare ta. Ya halatta idan na fitar da zakka in ciyar da mutane abinci da kuɗin a watan azumi, ko kuma sai dai in rabar da kuɗin ga al'umma? A ka rabar da kuɗin, haƙƙinsu ne. In sun so ba za su ci, in ba za su san abinci ba, su suke zai sai gadon da za su kwanta, ba shi da gado, yana ganin abin nan gashi an kawo masa 40,000 ko 50,000, ya ga dama ce wanda yake ba abin da yake so a rayuwarsa irin ya kwanta akan gado da katifa. Ko da ku zai kwana da yunwa ne, shi ya kwanta akan gado da katifa, shi ya fi masa. Kaga dan ka je ka bashi wake da shinkafa, ka sanya masa salad a kai, wannan ba abin nan ba shi ne ya dame shi ba. Tunda Allah ya ce dukiyar nan tasu ne, innamas sadaqatu lil fuqara, ilam din nan lamul milki ne, nasu ne, milkin su ne. Saboda haka ba ka yi tasarrufi a cikin dukiyar. Yanzu kamar mutum an bashi albashi, yanzu za ka iya zuwa dan kawai kai ne accountant, kana ba mutane ka tisa ka ba su albashinsu, sai ka ce kai abin nan maimakon ka tisa an baka buhun shinkafa ya dace a baka, bari ka ɗauki buhun shinkafa da rago, shikenan ka tafi gida. Za ka iya masa haka? Sai kai ka kara, sai kai ka kotu, sai ta sarrufi a cikin dukiyarsa. To haka ma wanda kake bashi, wanda yake bashi zakka, mallakar dukiyarsa ce, mulkinsa ne, ba ka da iko. Shi yasa malamai suka ce idan kana bin mutum bashi kuma fakiri ne, sai kai masa zamiya, ka ce ka bashi zakka amma ka zame bashin da yake binka. Waɗansu malamai suka ce zakkar ba ta yi ba, sai ka sake fitar da ita, don haƙƙinsa ne ka bashi. Ta yiwu ya zamanto akwai wani bashi wanda yake ya fi tsanani bisa naka, saboda haka ba za ka yi masa zamiya ba, amma za ka iya cewa ga zakka to kuma fa ka san fa akwai bashi na fa, za ka iya biya ne yaya to shikenan za ka biya, in ya ce a ba komai shikenan, ai wannan sauki ne a yi zamiya inda izininsa ne ake shikenan, amma an babu izininsa ba za ka yi zamiya ka ce to shikenan a maimakon zakka ba. Ko? To shi ne to amma dai anan idan kai irin wannan ba za a ce sai ka biya sai ka sake fitar da zakkar ba, tunda da yaddar sa sai dai wata kila ka sashi a cikin halin takura ya zo yayi yaddar ne bayan da shi yasa bai dace ba, amma dai ba za a ce zakkar ba tai ba, kamar in aka yi zamiya ya halatta mutun ya ware wata rana kamar alhamis yana sallar dare ragowar kwanakin ya huta ba sai yayi ba, kuma zai iya yin raka'a biyu rak ya isa, a ba a so a ware wani dare wanda shine ake yi kebance shi domin sallar dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahsu lailatul jum'a bi qiyamin wala yawmiha bi siyam, kada ku kebance daren juma'a da sallah ko ranar juma'a da yin azumi, ba a so a kebance dare, kai bakin kokarinka kai bakin abinda ake so abinda zaka dawwama akai, in raka'a biyu din nan shine zaka iya yi to ka tsaya duk dare ka rinka raka'a biyu, in kwata zaka iya tashi kana yi duk dare ka rinka yin kwata, don da ka samu nishadi ka kara akan wannan to wannan kuma Allah ne ya baka wannan nishadin, amma kada ka ya zamanto wannan yana da alaka da wata rana da zaka ware wanda ba zaka rinka saba mata ba, in kai haka sai kai bid'a a cikin addini, domin dalilin da yasa babu wani dalilin da zaka kebance wata rana da wata falala sai idan da hujja daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kai ko baka da hujja, in ranar in daren juma'a wanda yake banta da ayyuka na ibada da ranar juma'a take banta da ayyuka na ibada ba a ce ka kebance su ba, wanda kaga falalar su ta tabbata idan kai kuma zaka je ka ce zaka ware su zaka ware wani dare daban, daren juma'a yana da falala ta musamman tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaiku suna halatar wannan dare da wannan rana, dan ake ce mu yawaita salati a gare shi, aka nuna mana ibada da aka kebance ta mu yi ta a wannan daren shine salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, a kuma wannan rana shi ma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to abinda aka ce ayi kenan, an ka kara da yin sallah a wannan daren kace ka kebance shi domin yin wata sallah, wannan yana daga cikin bid'a a cikin addini, shi yasa waɗansu malamai suka raunana daga yana ɗaya daga cikin dalilin da malamai da irin su shi Imam Adh-Dhahabi suka raunana hadisin al-Hakim wanda ya ruwaito na addu'ar haddar al-Qur'ani wanda ake yi a daren juma'a, in mutum yana son ya hadda al-Qur'ani akwai hadisi da aka ruwaito a cikin musaddarak na al-Hakim, hadisi ne wanda yake malamai sun ce munkari ne, ɗaya daga cikin dalilin na karar shine an kebance shi da daren juma'a, ba a kebance wani dare da yin ibada, dan Allah wace addu'a ce mutum zai yi yayin da zai tare a sabon gida, ni dai abinda na gani kawai ya zo na a cikin sunna shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati kulliha min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay hatta yartahil an dhalika almanzil, wanda ya sauka a wani waje a wani masauki sai yace a'udhu bi kalimati llahi tammati kulliha a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, ya wannan addu'ar to babu abinda zai cuce shi har sai ya bar wannan wurin saboda haka idan mutum yayi wannan addu'ar kenan, idan kuma yayi ya kara da addu'a da Annabi Nuhu yayi yayin da zai sauka da kwalakwalansa ya tsaye da shi a masaukinsa yace wa qur rabbi anzilni, Allah yace masa wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya kala da wannan yana da kyau, a ba sharadi bane sai kai karatun alqur'ani gabaki daya, sai dai alqur'atun alqur'ani a gida musamman ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karatun baqara da ali imran yana korar shedanu daga gida, saboda haka idan ka yi karatun alqur'ani ka karanta baqara ko ka sanya karatu ko da ka sanya a cikin kaset ne a cikin gidan yana ta karatun alqur'ani din ka samu albarka, amma a ce ko sai an tara mutane an yi wani karatu an yi saukan alqur'ani sannan kuma an yi wani yanka na musamman, wannan zai iya zamantowa daga cikin bid'a. Wane ne yafi cancanta ya zama waliyin bazawara, shin mahaifinta ne ko danta, wani ne yafi cancanta, wanda yafi cancanta danta idan rashidi ne, domin shine tartibin wilaya wajen aure shine tartibin wilaya wajen asibci, wanda yafi cancantar mutum da zai ci rago da zai kwashe sauran dukiyarsa inda ya mutu. Idan mace tana da ɗa tana da uba, in tana da ɗa tana da uba sudusi za a bashi, yanka za a bashi a ce gana ka tafi in aka ba ma sauran mutane ga baki dai dukiyar danta ne zai kwashi domin shine aula biha atul faraid abin nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma baqiya fali aula rajulin dhakar abin da ya saura ga wanda yafi cancanta namiji da yafi cancanta yafi kusanci da mamace wanda yafi kusanci da mace cikin magadin ta shine danta to shine kuma a bisa tartibin wilaya a wajen malik shine aula sabanin imamu ahmad a wajen imamu ahmad ubanta shine zai aurar da ita shine yafi cancanta bisa da to amma shi ma dan ya kamata ya hankali tunda ana son kabbir ka girmama kana gani ga kakanka wanda yake shine uban mahaifiyar sai ka zo ka ce ai kai ne shari'a ta sanya kai ne zaka bada ita in ba kai ba wanda zai bayar sai zaman to uku da rashin da'a ai akwai ihsani sai kai kabbir sai ka girma sai kai abin da dan girmamawa don Allah ni dai ina tare da mai gidana a kasuwa ina yi masa aiki na rubuce kuma yace ya dauke ni tamkar dansa to amma kafin na fara zuwa kasuwa mun yi alƙawari da shi zai bar ni na koma makaranta idan na samu admission to bana na samu admission a BUK amma yace sai dai na zabi daya ko makaranta ko kasuwa kuma ƴaƴansa ya bar su suna zuwa don Allah ina mafita anan kuma don Allah ina roƙon a taya ni addu'a eh wallahi gaskiya karatu yana da muhimmanci sai dai in baka da halin da zaka iya yin karatun kana buƙatar wannan aikin sai kai shi dan wani lokaci kankani ka ci gaba da aikin har ka dan samu abin da zaka yi registration ka rike kanka ka samu wani aikin daban ka kyale wannan tunda baya so ka ci gaba ya fi son kansa bisa san alkhairi a gare ka tunda ina son ka da alkhairi sai ya kyale ka rinka zuwa makarantar ya ma dauki nauyin ka tunda yace ya dauke ka kamar dan sa shi sha'anin ilimi shine yafi komai shine jarin da yafi komai kuma shi neman abin duniya baya karewa komai shekarun ka zaka iya neman abin duniya amma karatu akwai lokacin da ba zaka iya yin sa ba akwai lokacin da ba zaka iya karatu ba kana gani kana so kai amma ba zaka iya yi ba saboda kai inda kake da sauran kuruciyar ka lokacin ne zaka yi karatu dan ka kaddamar da karatu sai dai karatun ba zai yi ba sai da abin da zai taimaka maka in baka da abin da zai taimaka maka sai kai aikin bisa larura har ka samu abin da yake zaka samu miƙewa dan kai karatu din Allah ya tsare maka ya sanya maka kyakkyawar mafita dan Allah ya ƙara bayani game da mudun da ake amfani da shi wajen zakar fidda kai domin karami kwarai domin guda hudun sa bai kai karamin kwano ba balle na bogaji a wannan mudun da kake gani guda hudu ne ake sawa fa wannan wanda kake gani ana sayarwa wannan mudu daya ne guda hudun sa shine sa'i shine na bogaji din kada ka dauka wai wannan dan karamin shine mudun shine ake fitarwa zakar fidda kai guda hudun sa shine ake fitar ma da mutum daya bayan na bogaji to kaga kuwa sai a je a nemi na bogaji ana yin babban sai guda ɗaya to amma ai wannan babban shine hudun wancan watakila shi wannan babban bai kai ba baya wuce daidai kwanan ni ma dai gaskiya ina shakka akan wannan wanda ake sayar da shi a titi dan a Pakistan ake kawo shi daga Pakistan suke yin sa su kuma ƴan Pakistan abinda za mu kula su ƴan Pakistan illar su shine kan cewa migdarin mudun su ya shafa da saba da migdarin mudun mutanen Madina la'alla sai ta kai ne a migdarin mudun su shi yasa yake zaman tuwa baya kaiwa irin mudun da yake mudun nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake aka auna shi ni kamar yadda na gaya muku naje na sha wahala wajen neman sa wajen awa biyu ne ina yawo a loko na Jidda har na samu shi an sassaka shi a can wani loko aka je aka dauko mishi a wata masana'anta da naje na waɗansu kafintoci suka je sai da suka hau kan tsani suka je suka dauko shi a can wani loko sassaka shi aka yi da itace aka sassaka shi muka gwada shi ya dace da daidai wannan kwano na bogaji din saboda haka kwano na bogaji shine sa'i shi za a fitar da shi a zakka idan baka samu na bogaji ba to kai amfani da cikin tafin hannunka cikin tafin hannunka ka kwashi guda hudu amma kar ka zamanto gabjeje kuma kar ka zamanto dan tsamurarre dan dai abin nan bayna mutawassifi sai ka cika hannunka ba tare da ka matse shi ba tare da ka shimfida shi haka ba daidai yanda zai iya rike abin da ke cikin hannunka sai ka cika shi ta in ka diba har sai yana zuba tukuna ba tare da ka share saman sa ba ka cika shi har ya zamanto ya cika cikar da yake iyakar cikar sa kenan sai ka yi guda hudu shine na mutum daya shine sa'i na'am sai ya kira wani matsakaici kwarai da gaske sai ya kira matsakaici wanda ya nuna kan cewa wato abin nan koda bai kai daidai ba inda ka yi da wannan mikidarin ne ya yi amma an kace za ka yi da kwano wanda yake ka tabbatar ba daidai ba ne wannan ka yi sake alaikum salam na'am zai yi amfani da wannan kwanan daidai mikidarinsa ba daidai mikidarinsa kwarai idan mutum mai taurin bashi ne zaka iya ce masa ga zakka zan baka amma ka biya ni kuɗi na kamar dai ku yi yarjejeniya kafin ka bashi to in yace ba zai biya ka ba fa sai ka ce ba za ka bashi zakkar ba kaga baka bashi dan Allah ba dan zakka ka bashi dan ya biya ka in ka faɗa ta fuskar tuni ne babu laifi amma ka faɗe shi ta fuskar kunyar jejeniya ka bada zakka da yarda da sharadi ka kara wani sharadi a cikin bada zakka kenan bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a sharadin da suka sanya shine alhaulu wan nisab kai ka kara wani sharadi daban shine sharadin yarjejeniya wannan kuskure ne malam za a iya bada zakka ba lokacin ta ba idan ka ga masu bukatar a takure zaka iya ya halatta ka kaddamar da zakka kafin lokacin ta ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar Abbas ta shekara biyu nan gaba wato da ta shekarar da ya biya da kuma ta shekarar da za ta zo shine abin da matsala da abin da ake cewa ta'jilu zakka gaggauta zakka ya halatta kai wannan musamman kaga bukatar mutane ta tsananta ya halatta kai wannan na'am ban ji ba saboda ba za ta yi lissafi ba ai za ta lissafi idan yanzu wajen mutum yana duke da ba zai yi lissafinta ba in bai yi lissafinta ba board of internal revenue ma ai su za su yi lissafi don a sa masa haraji duk dukiya ba shi yasa ba ake da fannin accountant masu ilimin accountant identity dukiya kowace iri ce ko ba kuɗi ba ce ta zamanto kadara sun san inda suke lissafinta sun san book value sun san market value kuma sun san wanda za su sa wajen lissafin a wajen lissafin kaza book value za a sa a wajen lissafin kaza market value za a sa sun san wannan saboda haka wajen haƙƙin Allah ma haka za a iya lissafin dukiya din kuma wato a yanzu ko in kuka shiga internet za ku ga models da ake yi da website da suke ne inda za ka yi lissafin zakka sun fitar maka da form yadda za ka yi me kake da shi ka faɗa albashi ne menene duk ga inda za ka fitar in ka fitar kuma ga formula da za ka fitar maka da zakka duk abubuwa ne da lissafi da an yi in ma kana da kaddara ne duk akwai za su bi ka ɗaya bayan ɗaya in ka bi irin wa'annan forms din ba za ka yi kuskure ba wajen fitar da zakka insha Allah na'am alaikum salam na'am a sand wannan ne yana daga cikin abubuwan da mutane suke yawan tambaya a kansa kuma yana da muhimmanci a sani shine mutumin da yake da bashi ya karbi bashi alal misali ya karbi bashin gina gida ba ruwanmu da kan cewa da riba ne ko ba riba inda riba ne shi da Allah ya dauki bashi dai ana bin sa bashi wajen miliyan 10 alal misali duk shekara ga abin da zai rinka biya to irin wannan zai ce ba zai fitar da zakka bane sai ya tunda an ce dainu bashi mani'i ne daga yana daga cikin abin da yake hana wajibcin zakka sai ka idan wato kana da kuɗi sai ka sauke bashin da ake binka abin da ya saura in ya kai nisabi sai ka bada zakka to yanzu idan alal misali ana binka bashin miliyan 10 duk shekara kana biyan miliyan 1 kai kuma kana da miliyan 5 kaga in ka cire miliyan 5 miliyan 10 a cikin miliyan 5 kaga har yanzu ma ana binka bashin miliyan 5 kenan saboda ka za a ce zakka bata hau kanka ba bayan kuma kana da miliyan 5 miliyan 1 kawai kake biya a wannan shekara sauran miliyan 4 kana wadata a cikin su yanzu za a ce zakka bata hau kanka ba to shi yasa kaulin da na fi yarda da shi kuma shine abin da nake ganin mafi rinjaye shine cewa wanda ake binsa irin wannan bashi sai ya kaddara abin da yake biya a shekara wannan abin da yake biya a shekara sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abin da ya saura in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka yanzu kamar wannan da ake binsa bashi miliyan 10 duk shekara yana biyan miliyan 1 kuma yana da miliyan 5 sai ya zabtare miliyan 1 daga cikin miliyan 5 sauran nawa miliyan 4 to sai ya fitar mata zakka ba zai ce zai zabtare ga baki 1 miliyan 10 ba tunda abin da yake biya a duk shekara a dukkan hauli shine miliyan 1 saboda haka wannan bashin shine ya rataya shine ya zamanto zai zamanto masa mani'i ga wato cikan nisabi tunda shine ya lizince shi sai ya bayar da shi a cikin wannan shekara saboda haka wannan haka mutum zai idan mutum ana binsa bashi zai duba abin da yake biya ne a duk shekara wannan abin sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abin da ya saura sai ya bayar da shi ya zamanto shine zakkarsa to saboda lokaci tambayar kai ce ta karshe Na'am? Na'am. Eh. Ya halatta amma sai kai la'akari da cewar idan alal misali ka saba cikin watan 8 kake fitar da zakka. Wace cikin watan 8 kake fitar da zakka? Sai ka zo cikin ramadan kace kana so ka mai da zakka cikin ramadan to idan ka fitar da zakka cikin watan 8 idan ramadan din yazo ka sake fitar da zakkar sai zaman to kaga duke bata cika shekara ba amma kamar ka kaddamar da wani abu yana haƙin zakka in yaso a shekarun da za su zo a yi balance haka zakai ba za ka ce to sai daga badi in watan 8 yayi ba za ka fitar da zakka a watan 8 ba sai ramadan yazo dan ka shiga shekara ta biyu kenan ka fahimta haka ya kamata cin yi kamar yadda muka ce wancan makon yan sauran sati biyu kafin sauran weekend biyu kafin ramadan sati mai zuwa da kuma sati na sama insha Allah kuma alhamdulillah mun gama bahid na zakka yanzu azumi zamu azumin nan muna buƙatar sati kwana uku mu darasin sa idan aka tsayar da sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba insha Allah za mu hutu sai satin da yake daga shi sai azumi na sama kenan za mu ɗauki kwana uku da ina ga yaushe za a tsayar da karatun alkur'ani na malam Latifi an tsayar da karatun alkur'ani to shi kenan saboda haka za mu yi juma'a asabar da lahadi kwana uku muna da zaɓi mu yi juma'a mai zuwa koko ta sama mako mai zuwa koko ta sama na'am gab da azumi saboda haka sati mai zuwa hutu sati na sama a yi juma'a asabar da lahadi 23 da 4 da 5 ga sha'aban za mu yi a darasin izziya kitabu siyam a babu siyam ya zama tukan cewa mun yi kamar daura ta azumi dama ɗaya daga cikin abin da mukan yi kafin azumi shine a ɗan yi daura lakcoci haka kan shirya kan bayanin hukuncen ramadan to mu ya zo mana daidai gaba ta littafin izziya saboda haka juma'a ta sama ran 23 da asabar 24 da lahadi 25 insha allahu zamu karanta babu siyam a cikin izziya juma'a asabar mai zuwa da lahadi mai zuwa babu karatu gobe ma babu karatun tafsiri saboda haka tafsiri ma mun tsayar da shi insha allahu sai bayan azumi saboda haka yanzu sai juma'a ta 23 sannan za mu haɗu insha allahu domin mu ƙarasa karatunmu na izziya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk